أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم كمر كلهم الله سبحانه وتعالى يا ساك داود مونا رانا تلي تنين شا بقوا إذا تفسيري شا أكو قوات رمضان ألف دداري حدود 40 دبقوا wace ta yi daidai da biyu ga watan Maris shekara ta 2026. Muna nan a cikin yardan Allah da sonsa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da tafsirin Alƙur'ani mai girma. Har yanzu kuma muna ƙarshe-ƙarshen tafsirin sura ta 18 a cikin Alƙur'ani, wato suratul Kahf, sura kogon dutse. Wannan karatu kuma yana zuwa ma masu saurare ne daga Jami'u Abi Ubaidah ibn al-Jarrah, babban masallacin Juma'a da ke kan titin bypass Namdi Azikwe da ke cikin ƙaramar hukumar Kaduna ta Kudu a cikin jihar Kaduna ta Najeriya. Jiya mun kwana akan aya ta 104, inda Allah subhanahu wata'ala ke cewa الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وتسوني ودن دعيكن سيلالج أيكن يواتي أتكرى يوردوني أنا أما كما سنة أمان ويسنة كيو تتعيوك. كاركاشن ونن آية ما لمسك تي أقوي دليل أبو بوا بوداديو سوسكي لالا تأيكي كميدا مكفارة بيان وتتيني سوء الاعتقاد mummunan kudiri ya zanto aikin da kake yi kai baka yadda da shi ba. Kaga nau'i na munafinci ya shiga kenan. Kuma munafinci nau'i ne gida guda biyu, akwai nifaqun aqdi, akwai nifaqun fil muamala, akwai munafinci a cikin aqida. Shine misali duk abinda musulunci ya samu na ci gaba za kai bakin ciki ka ji haushi, abinda kuma ya shafi musulmai na kaico da alhini da koma baya sai ka ji daɗi zuciyarka tai sanyi. To duk sanda kaji kana da irin wannan alama, akwai nau'i na munafinci da tare da kai. Kuma duk wanda yake da irin wannan nau'i na munafinci, malamai suka ce ba musulmi bane, saboda kana faɗa ne da addinin kai tsaye. Dole ya zanto a matsayinka na musulmi, in musulunci ya koma baya sai ka ji zafin sa, in musulunci ya ci gaba sai ka ji daɗi. Amma duk sanda musulunci ya samu tasgaro ya zama na kana jin daɗi, to akwai munafinci da tare da kai. Sannan munafinci na mu'amala, wato shine munafincin da za ka kalli mutum kai masa dariya amma abinda zuciyarka ke ɓoyewa kansa wani abu ne daban. Ba ka san sa, ba ka san mai san sa, ba ka san ka gansa, amma duk sanda ka gansa kuma sai ka nuna masa duk kuna tare. To shine an-nifaq, su'ul i'tiqad. Sannan abu na biyu daga cikin abin da ke lalata ayyuka ƙarƙashin wannan aya, wato shine riya. Kai aiki don a ce wallahi ka iya, ko kuma ai sai kai ko in ba dan kai ba, ko kuma kai aikin kai da kanka kuma ka koma ka warware ladan aiki, kamar yadda zamu karanto insha Allah a karshen sura. Misali, kai wani abu ne kana kokarin sai an san abin da kai, mutane ba su fahimta ba. Kamar misali, kai ma abokin sallah ne, an kira taro sai ka zo ka dinga rafa gengedi kana tsintsawa, sai ka ce wallahi ku yi hakuri, kun san ni yau kusan shekara 15 bana bacci da dare, ba abin da nake kawai sai kiyamun laili. To waye tambaye ka? Aiki ya lalace. To duk aikin da za ka yi ka nuna wa mutane wai kai kai, a yabe ka, a ce ayin bacin kai, ayin ba dan kai ba, to aiki ya lalace. Don haka abubuwan nan guda biyu malamai suka ce su ne suke lalata aiki. Karkashin ayan nan, Ibn Jarir ya rawaito da isnadinsa rahimahullah daga Nafi dan Jubair dan Mut'im radiyallahu anhum, ya ce Ibn al-Kawwa wani mutum ne daga cikin Khawarijawa waɗanda jiya muka ɗan shimfiɗa akan wani abu game da tarihinsu, ya zo ya samu Aliyu radiyallahu anhu yake tambayansa, wai su wane ne Allah subhanahu wa ta'ala yake nufi a cikin wannan aya, alladhina dhalla sa'ihim fil hayati ad-dunya wa hum yahsabuna annahum yusinnuna suna, su wane ne al-aktharina a'mala waɗanda suka fi kowa girman asaran aiki. Aliyu ibn Abi Talib radiyallahu anhu sai ce anta wa ashabu, da kai da abokananka, saboda kuna karanta Qur'ani amma kuma ba ku yi amfani da Qur'ani ba, kuna yin azumi amma ba ku nemi ladan azumi a wurin Allah subhanahu wa ta'ala ba, ya ce to da kai da ire-irenka ku ne waɗanda kuka fi kowa girman asaran aiki a nan duniya. Allah ya mana tsari. Yau insha Allah za mu tashi akan aya ta 105 inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa أولئك الذين كفروا. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا.
ذلك
جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا.
الله سبحانه وتعالى يقول أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. وتصوى أن تموت نيدا أكتي أيكن سيالا لا تي أدونيا. الله سبحانه وتعالى يقول أولئك الذين كفروا بآيات ربهم, waɗannan su ne waɗanda suka kafirce da ayoyin mahalicci subhanahu wa ta'ala, wa liqa'ihi kuma suka kafirce da haɗuwa da Allah, saboda sun kafirce da ayoyin Allah, sannan kuma sun ce ma babu tashin alkiyam, don abinda suke cewa in hiya illa hayatuna ad-dunya wa ma nahnu bimab'uthin, rayuwa ce ta duniya, namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr, babu abinda zai karar da mu in ba zamani ba. Shi yasa suke cewa a can za'ama alladhina kafaru an lan yub'athu qul bala wa rabbi latub'athunna thumma latunabba'unna bima amiltum wa dhalika 'ala allahi yasir, sun kafirce da ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala, sannan kuma sun kafirce da haduwa da Allah subhanahu wa ta'ala, fa habitat a'maluhum, don haka aikin su sai ya lalace, wattakhadhu ayati, sannan suka rike ayoyina na alqur'ani, wa rusuli da manzannin da na aiko uzuwa, suka rike su abin izgilanci da wasa. Wani zumin su ce fa habitat a'maluhum, sai aikin su ya baki, aiki ya lalace, fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna, a don haka ba za mu tsaida musu da ma'auni baran alqiyam, ma'ana ba za a auna aikinsu ba, in kuma an auna ba za su samu abinda suke tsammanin cewa sun aikata ba, saboda sharaɗin samun ladan aiki kalmomi ne guda biyu, لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دم متمن دا باي فاي wannan kalma ba duk irin aikin da ya aikata na alkhairi aikin ya tafi gaba gaci ba shi da lada akai Allah subhanahu wataala na cewa مثل الذين كفروا أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد سو wanda suka kafirta aikin su kaman toka ne wanda zaka daura a tafin hannunka a cikin yini mai tsananin iska kana ga idan ka rike toka a hannunka ana guguwa ya kake tsammanin tokar za ta yi iska zai watsar da ita to haka ayyukan waɗanda suka kafirta yadda ka san iska za ta watsar da toka da ka daura a hannu to haka Allah subhanahu wataala zai watsar da aikin su shi zai ce wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura wani wurin kuma yace walladina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhu adh-dham'anu ma'a hatta idha ja'ahu lam yajidhu shay'a wa wajada Allah 'indahu fawafahu hisab misali kaman kai ne ka shiga sahara ka san idan rana tayi rana akwai wani abu da zaka ganshi kamar ruwa ana kiran shi kawalwainiya daga nesa zaka yi tsammanin cewa ruwa ne sai ka ce to bari in je duk da na gaji ina jin kishi amma bari in isa wurin wannan kawalwainiyan ba mamaki in na je wurin zan cimma wannan ruwa don gashi nan yana wulkitawa kamar ruwa sai ka je sai ka cimma ba ruwa ba ne to ayyukan waɗanda suka kafirta haka yake zamowa suna aiki a tunaninsu ganin suke suna kyautatawa amma kuma sai sun yi tsammani kamar yadda mai jin kishi zai ga kawalwainiya yayi tsammanin ruwa ne to su ma haka suke tsammanin za su samu ladan aiki amma ba za su samu ba saboda Allah subhanahu wataala ya gaya mana innal ladina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum shay'a wa ulaika hum maqudun nar innal ladina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum shay'a wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun dun mutumin da ya rasa kalmomin nan guda biyu to duk irin girman aikin da zai yi a duniya ya wahala abinda ba hushi kace ma aikin baban giwa shi yasa Allah subhanahu wataala siffanta fir'auna da mutanansa kada abi ali fir'auna walladina min qablihim kadzabu biayatina fa akhadhahum Allah bidhunubihim wallahu shadidul iqab kada abi ali fir'auna walladina min qablihim kafaru biayati Allah fa akhadhahum Allah bidhunubihim inna Allah qawiyyun shadidul iqab Allah mai karfi ne mai tsananin kamu ne don haka duk mutumin da bai da kalmomin nan karka taba tunanin wai ai yana da wani aiki wanda zai samu ba shi da aiki kai ma abin da yasa zaka samu lada saboda kalmomin nan guda biyu hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa idan mutum daga cikin musulmai ya bada sadaka kaman kwatankwacin girman dabino Allah subhanahu wataala yakan anshi wannan sadaka da hannunsa mai albarka na dama sai ya dinga kula masa da ita ya dinga kiwata masa wannan dabino har sai ya zama kaman kwatankwacin girman dutsen Uhud na lada yadda ka san mutum daga cikin mu yana kiwon rago ko saniya ko raƙumi ka san yana bashi abinci zai yi girma yayi mai to haka Allah subhanahu wataala zai mai da wannan sadaka da musulmi ya bada amma ai yau sau da yawa kana ji akwai foundation kaza akwai kaza da wasu wanda ba irin ka ba misali to duk wanda aka ba ya samu karuwa ya samu ci gaba amma shi wanda ya wannan aikin ba shi da lada ko kwandala ba shi da lada saboda bai da waɗannan kalmomi guda biyu to Allah subhanahu wataala yake falanu qimu lahum yawm alqiyamati wazna ba za mu tsayan musu da ma'auni ba ran alqiyama ma'auni gaskiya ne saboda Allah subhanahu wataala yayi bayani a wurare daban-daban yana cewa faman saqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون شانكم يتي فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفق وجوههم النار وهم فيها كالحون أي تنيار قال لك ننكم إذا كداو فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية واما من خفت موازينه فامه هاويه وما ادراك ما هي نار حاميه akwai ma'auni da Allah subhanahu wa ta'ala zai auna ainihin ayyukan bayi, wa nada'u al-mawazin al-qista li yawm al-qiyamati fala tuzlamu nafsun shay'a wa in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin. Allah yake fala nuqimu lahum yawm al-qiyamati wazna, ba za mu tsayar musu da ma'auni baran al-qiyama. To sai malamai suka saba, shin mutum za a auna koko ayyukansa? Mun dai riga mun ji cewa don mutumin ne mutu akan kafirci bai da wani aiki, kai hasali shi da kanshi ma zai maka kanshi hukunci tun daga tashi a filin al-qiyam. Saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya kasa mutane gida guda biyu, fariqun fil janna wa fariqun fil sa'ir, wasu mutane a aljanna ne, wasu kuma ƴan wuta. Can kuma yace abin nan, yawma ya'ti la takallamu nafsun illa bi idnihi faminhum shaqiyyun wa sa'id, akwai wanda yake shi shaqiyyi ne dan wuta, akwai kuma mai kashin arziki ran al-qiyama. Fa amma alladhina shaqu fa fi an-nari lahum fiha zafirun wa shahid khalidina fiha wa amma alladhina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damat as-samawati wal ardu illa ma sha'a rabbuk ata'an ghayra majzuz. Don haka za ka su gida guda biyu, fa ashabul maymana ba ashabul maymana wa ashabul mash'ama ba ashabul mash'ama wa ashabul yamin ma ashabul yamin wa ashabul shimal ma ashabul shimal. Duka za ka karkasu gida biyu babu na uku, ko dai ka fada nan ko ka fada can, sai ashabul a'raf mutanen kan tsauni wadanda yake kuma daga baya in an zo an gama hukunci su ma za su san matsayin su. To shi mutumin da ya bi Allah subhanahu wata'ala tun daga farfajiyar tashin alkiyama ake gane wannan na Allah ne, saboda fuskar sa za ta tashi da haske. Wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira wa wujuhun yawma idhin basira تظن أن يفعل بها فاقرة وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة. آيو يدا يوا وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. قاشنا ذكا ذا أتاشي ولا نسنا تكين حكي ولا نسنا تكين بكين كيرين تسيري ينزع تنكاليورين أو شن جرمان جكين ذا أعونا كوكو أيوكا نيدا متون يزور رسوسو ذا أعونا. Malamai sun rabu gida guda biyu, wasu ka ce ayyukan bawa za a auna ba shi kansa ba, suka ce innahu innama yusaqqalu al-mizanu bi-ta'a, domin shi ma'aunin wato ana nauyaya shi ne da ayyuka da mutum ya bi Allah da su subhanahu wa ta'ala. Wa innama tuzanu al-hasanatu was-sayyi'at, kyawawan ayyuka da miyagu su ne ake daurawa a kan sikeli. Walkafiru la ta'ata la, shi ko kafiri bai ma da da'an da za a zo a auna dan bai bi Allah ba. Yanzu misali kaga masu harkan karafuna, misali in ka kai karfe ai kaga suna da ma'aunin da ake aunawa, kowane kilo akwai inda suke siyansa, ko ba haka bane? To haka za mu zo da ayyukan murar al-qiyama, kowa zai zo da aikinsa, ga mummuna ga kyakkyawa, sai a auna aikin nan. Wani aikinsa yana da girma kwarai, zai kuma samu tagomashi da ansuwa a wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Wani kuma Allah kai mana tsari, aikin nasa shi kansa ma bai ji daɗin aiki ba, bare ya auna ta, amma haka zai kai auna. Don mutumin da ya tafiya daga cikin ku, ya tafi Saudiya ko ya tafi umra ko haji ko ya tafi wasu ƙasashe, misali ai kaga akwai boarding pass da ake, zaka zo ka sanya jakanka a tantance ka, a taskace ka, a rairaye shi, kuma amfanin sa a ga cewa baka shiga da wani abu wanda yake zai maka illa, ko ya ma jirgi illa, ko ya ma ainihin mazauna jirgi illa ba. To kowace ainihin jaka akwai iya kilon da ake badawa, wanda in ya wuce yanzu ka saba wa ma'aikatan jirgi, ko dai ka biya ko ka cira wannan kaya. To haka za a zo a daura jakan na a auna, kowa za a auna kayan. To haka za a auna ayyukan muran al-qiyama. Misali zaka ga in ana dawowa Najeriya, zaka ga wani ya siyo kayayyaki masu kyau masu tsada, amma saboda kunnan kashi bai bi umarnin masu jirgi ba, kilon da ya kawo yayi yawa, sai a farke jakan a yi fatali da kayan, a yi watsi da shi. To irin wannan fatalin haka za a yi makafirin al-qiyama, dan bai zo da wani aiki na gari ba, bai zo da abin da za a gani a auna ba. Allah kai mana tsari. Zance na biyu na malamai, Ibnul A'rabi rahmatullahi alai yace la nuqimu lahum qadra, in an ce la nuqimu lahum qadra bi ma'ana ba za mu ba su da wani matsayi a wurin mu. Yace larabawa sukan cewa li fulanin indana wazn, ai qadr wani yana da matsayi a wurin mu, to su ba su da matsayi a wurin Allah subhanahu wata'ala. Wasu kuma suka ce ibnul anbari yace saboda li anna alwazn alaihim la lahu, kowane mutum daga cikin mu yana da aiki nasa na lada kuma yana da aikin da yake zai zama a kansa, saboda lahama kasabat wa alaiha maktasabat, in ka aikata alkhairi wannan naka ne, in ka aikata shari a kanka zai zama. To sai ce to tunda aikin a kansu zai zama, don haka su ba su da ainihin wani aiki da za a auna bare a ce sun samu. Sai na buga misali wani lokaci muna karatu a nan, kai ne misali kana bin mutum 100,000 bashi, kana binsa 100,000 bashi, sai yace da kai zan kawo maka kudin nan insha Allah gobe talata, ko da aka tashi shikenan, sai ya kawo maka naira 20 a cikin 100,000, sai to ga wannan ka rike na so mabiya misali. To sai ka ce da shi ah kai kai magana, ah to ai magana yace maka ga kudin na kawo ciki abinda kake mina zuga naira 20 cikin 100,000 zan cika maka, sai kace kai magana, a to ai magana yake maka ai, amma me yasa kake nana ta yi magana? Saboda a wurin ka wannan hayaniya ce, ba magana bace. Ana fahimta? To haka ayyukan za su kasance. Ka zo kana tunanin ka zo da aiki amma sai ka sha mamaki Allah ya tsare, saboda aikin kai ciwa-ciwa kai son ranka, to kai ma yanzu sai ka tsaya ka ga kuma yadda za a yi da kai. Don haka shine falanu qimu lahum yawmal qiyamati wazna, ba za mu tsayan musu da ma'auni ba, saboda su ba su da matsayin da za a auna ayyukansu, don dukkan ayyukan ba aikin alkhairi ba ne, babu tauhidi a cikinsa. Ya tabbata a cikin hadisi karkashin wannan aya, Imam al-Bukhari ya rawaito rahimahullah daga Abu Zinad daga Arash daga Abu Huraira radiyallahu anhu, annabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ya ce innahu la ya'ti ar-rajulu al-'azim as-samin al-aqul, wani mutum zai zo mai jiki mai mai a jikinsa mai girma, yawmal qiyama rana alqiyama, la yazinu inda Allah janaha ba'uda, idan aka daura shi akan ma'auni to ba zai kai girman fiffiken sauro matsayi a wurin Allah ba subhanahu wata'ala. Kenan abin da muke fahimta, an zanzara aikin, an zame aikin shi an basta. Don dama kai kai da aikin ka za a auna shine za ku samu wait, to shi ko an cire aikin gaba daya, to tunda an cire yanzu bai kai kwatankwacin girman sauro ba a wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Zaka ga wani mutum na yana tunkawo yana kaba ba yana ganin ya isa misali, amma mu ɗan adam wato mutum a wurin mu shine mai gidaje da mata da kuɗi da motoci, amma shi matsayi a wurin Allah subhanahu wataala ba haka yake ba. Ana fahimta? Dan na sha buga muku misalin wannan hadisi, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani mutum ya zo ya wuce yana alfahari yana takama ya fantama yana da turare, rasulati me ma za ta kuluna fi hada, me za ku ce a cikin wannan mutum? Suka ce ya rasulallah wannan babba ne dan manya, in ya zo dole akan san ya zo, in ya tafi akan san ya tafi, sannan kuma in ya nema dole a bashi, in ya shata ba a iya tsallake umurnin shi, haka dai kuma dai ake shi matsayin shi kenan. In kuma yayi magana dole a saura. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace naji, sai wani mutum ya zo cidin cidin mai gizo-gizo mai kura-kura yana kari yana wari, rana ta buge shi, sai ce can wannan kuma ma taquluna fi hadha, me za ku ce a cikin wannan? Suka ce ya rasulallah wannan wani mutum ne koma baya a cikin dangi, sai dangi sun ci su bashi, in ya faɗa ba mai saurara, in ya zo ba san ya zo ba, in ya nema ba a bashi, in ya shata akan goge ya tsallaka, in kuma ya ba daidai ba a daka mishi tsawa. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce kun ga wannan mutum da kuke ganin ba wani bane, yafi irin wancan inda za a cika duniya da wancan. To mu yanzu misali halin da muka tsinci kanmu kenan, muna son mu yi kuɗi at all cost and by force. Nan ne ko NDC nake baku labari, wai na ji a Biti Kano wani mutum ya haihu ana masha Allah masha Allah sai shigo yace kai yau dakin da sauro yace wa iyalinsa fita ki ciyo mana maganin sauro sai ta fita kawai sai su gumi jariri ashe wai ya hada baki da wata mata mai sayan jarirai ya sai mata da jariri dan da kai ba wanda wani ke nema Allah bai bashi ba dazu nake karanta wai wata kasuwa tsakanin Togo da Congo kasuwa ce da kasan irin kasuwan shanu ko kasuwan tumatir su kasuwa ce ta hada-hadan sai da ainihin yara duk mahaifin da ya gaza bai iya daukan dawainiyar ƴaƴansa to sai ya kai kawai sai ya saida su shikenan to malamai ina za mu da neman kuɗi ku saboda rashin kana'an da neman kuɗin yasa sai kaga wani yaji ya dauki abin da inda ya nemi taimakon Allah ya tsaya ya yi hakuri ba mamaki ya samu sai a kashe shi take yanke a kashe shi saboda mutane suna cikin kunci dan haka ko 1000 ka dauka is a setback ka mai da shi baya in ya kama ka wani lokaci nazo ina wucewa wani yayi attempt zai saki mashin sai ga masu mashina nan da keke na fef an sako kowa wanda zai dauko sukun direba ya dauko wanda zai dauko flyer ya dauko za a raba shi da rayuwar shi ana tattare su wai cikin shi suke neman su prima saboda wai irin shi bai da amfani a duniya to in ka yi hakuri ka nema wurin Allah subhanahu wataala zai baka to amma neman kuɗi na tsiya wurin al'umma yasa ka ga yanzu amma ba a maganan Allah sai kuɗin kawai yanzu in mutum na da kuɗi wani na ban labari ban san ko barkwanci bane abokina ne dan yana da barkwanci wai liman na sallah shikenan akwai wani babban mutum mai kuɗi a ƙasar nan ya ta neman shi bai samu ya dauki waya ba ya shine liman ya kabbara kawai sai wayan na gaban sai ka sunan Alhaji wa ne kawai sai fita ce salamu alaikum eh ban mamu a tsaye kawai salamu alaikum Alhaji ya an zawaya sai da wata sake kama za a tsaya da sallah ban san ko baje ke ba sai ka ce ah malam waye kira yake eh wannan miss call din ya tafi ba mamaki ba zan same shi ba amma sallah ina iya maidawa ka ji logic din shi ba to ina za mu je da ma'adab da irin wannan san duniya a cikin fa irin wannan san duniya mata sai ta hada baki a kidnapping mijinta miji ya hada baki a kidnapping matarsa ƴaƴa su hada baki a kidnapping ubansu ina za mu da wannan akwai labari da nake karantawa ƴan uwa ne fa uwa ɗaya uba ɗaya shi ɗaya daga ciki shike taimaka musu ya ma sai musu gidaje ya ba su kusan miliyan 5-5 amma su suna ganin bai yi musu abin da ya dace ba sai suka hada kai da namiji da mace suka je suka sa a kidnapping din shi wasu suna neman miliyan 250 a wurin shi bayan duk wancan abu da ya musu ba sai abin ya zo ya bouncing su kidnapper din suka gaya mishi to ai ga yadda abu yake ga yadda abu yake shi Allah ya kwace shi su kuma asirinsu ya tono to malam menene matsayin wannan to ku tashi ku nemi sana'a samari kar ku dauki mutuwar zuciya ka tsaya wai kai kana son kuɗi dare ɗaya Allah ya bature sai ka ta bin sau da yawa ina faɗa akwai wasu samari daga cikinmu Allah ya ba su kwanya amma ta cutar al'umma dan za ka ga ya zauna ya iya shirye yadda zai cuci mutum kuma successfully zai iya ya cuta wannan tunanin idan da al'umma yake tunanin ya taimaka ma da za ka ga al'umma an yi advancing an kai wani matsayi amma ba haka yake ba abubuwa ka ta jin abubuwa cikin al'umma sun ƙarance babu kyau babu daɗi saboda wannan kuɗin to ga yadda kuɗin yake in ba Allah subhanahu wa ta'ala ka bi ba baka da wani matsayi a wurin Allah ta'ala saboda babu connection a wurin Allah a nan duniya ne muke da connection an kama wani sai ka kira ka ce ga yadda abu yake kana da matsala ka kira wani ka ce ga yadda abu yake amma a wurin Allah subhanahu wataala ayyukanka rahmar Allah farko sannan ayyukanka za su kwace ka ba wani connection duk ran da ka tsinci kanka kun yi tozali da mala'ika aka nade ka aka kai fashe ma aka kulle to ka fara accounting kenan ayyuka daya bayan daya ba wani magana yanzu ba wani connection to me yasa zaka bata makanka lokaci ya kamata mu gyara ban ce kar a nemi halal ba a tashi a nemi sana'a amma hanyar da ta dace amma duk irin waɗannan abubuwa da ake shiga bai kyautu ba. Shi yasa ba wani wanda yanzu babu aminci tsakanin mu, misali kai baka yadda da ni ba, ni ba ban yadda da kai ba, saboda halin da muka tsinci kanmu kawai, kowa na ta kansa kawai. To ka tashi ka nemi sana'a ƙarƙashin wannan. Imam Muslim ya rawaito rahimahullah daga Abu Huraira radiyallahu anhu, annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce, yu'ta bi rajul al-akul ash-sharub al-'azim, za a zo da mutum mai tsananin ci, mai sha, mai girman jiki. Fa yuzanu bi habba, sai a auna shi da kwayan gero ko dawa ko masara ko alkama ran al-qiyama. Fala yazinu ha, girmansa ba zai kai girman kwayan dawa ba a wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, ku karanta in kun so, iqra'u in shi'tum, fala nuqimu lahum yawm al-qiyamati wazna, ba za mu tsaida musu da ma'auni ba ran al-qiyama, saboda aikin duk hayaniya ne, ba abi Allah ba. To ya kamata mu gyara sannan mu bi Allah subhanahu wa ta'ala. Innal ladina amanu,
innal ladina amanu wa 'amilus الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا
خالدين
خالدين فيها لا يبغون عنها حولا.
الله سبحانه وتعالى يتي إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. أركشن آيرين لسوك غباتا malamai sun ce mana abubuwa guda biyu su suke lalata aiki kamar da muka yi bayani, dariya da kuma wato kin yadda da abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya umurce ka da shi. To yanzu abinda zai gyara aiki su ne abubuwa guda biyu, imani da kuma aiki, saboda duk Qur'ani in ka duba sunnar Allah subhanahu wa ta'ala idan ya ce amanu zai ce wa amilus salihat, mafi yawanci haka zaka gani. Sannan kuma idan ya kawo labarin ƴan wuta sai kuma ya kawo labarin ƴan aljanna. Sunnar Allah cikin Qur'ani haka ya tafi da ita, yu'raful mujrimuna bi simahum fa yu'khadhu bin nawasi wal aqdam fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban hadhihi jahannamu allati yukadhibu biha al mujrimun yatufuna bainaha wa baina hamimin an fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban wa liman khafa maqama rabbihi jannatan. Su ga irin aikin su na wuta, waɗannan kuma ga irin aikin su na aljanna. Can kuma yace nabi ibadi anni ana al-ghafurur rahim wa anna azabi huwa al-azabu al-alim, babayina labari ni mai tsananin azaba ce, mugunyar azaba, amma kuma ni dinnan mai gafara ne, mai jin kai ne. Allah subhanahu wata'ala haka ya tafi da sunnar sa, in ya ba mu labari muka furgita sai ce to amma kun ga duk kuma wanda ya shiga irin wannan aiki, yayi irin wannan aiki, to shikenan ga kuma irin aikin sa. Shi yasa an ka duba Qur'ani, innal ladina amanu wa amilu salihati yahdihim rabbuhum bi imanihim, yahdihim rabbuhum bi imanihim, innal ladina amanu wa amilu salihati wa akhbatu ila rabbihim ulaika ashabul janna hum fiha khalidun, innal ladina amanu wa amilu salihati ulaika hum khairul bariyah, innal ladina amanu wa amilu salihati lahum jannatun na'im, innal ladina amanu wa amilu salihati sayaj'alu lahum arrahmanu wudda, إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأنن أبو بوا غدا بيو سوكي جيالا أيكي إيماني سنن كوما دا أيكي. إذن أكوي إيمان بابو أيكي تو الله كيمانة أي بالا اللي بني كش الله كيوتا بما مكي سي أمك أينهم فنالبيتن تكون نسنن كوما الجنة. Saboda imani, matuƙar akwai imani, mumini bai dawoma a cikin wuta saboda wannan kalma. Amma in aka samu imani babu aiki, to sai an kai ka can tukunna, an yi panel beating ɗinka cikin wuta, an goge an goge an taskace, sannan sai a tsamo ka a wanke a dawo da kai cikin gidan aljanna. To wake so ya shiga wuta ko na minti ɗaya ne? Zaka sai a gyara aiki. Don haka innal ladina amanu, lallai waɗanda suka yi imani, wa amilus salihat, suka aikata kyawawan ayyuka, inna la nudhi'u ajra man ahsana amala, Allah yace ba mu tozartar da aiki, ba mu salwantar da aikin duk mutumin da ya kyautata aiki. Anan kuma sai yace kanat lahum jannatul firdausi nuzula, suna da aljannal firdausi ita ce masauka. Nan ne Allah subhanahu wa ta'ala ya tattala musu a matsayin masauki, khalidina fiha, masu tabbata ne a cikin gidan aljannan nan la yabghuna anha hiwala, ba su bida, ba su neman sauyin wani wuri daga wannan wuri da Allah subhanahu wataala ya sauke su. Ka duba wato ainihin rahama irin ta Allah subhanahu wataala, ita wuta idan an shiga ba mamaki ana iya fita da ceton mai ceto, amma aljanna in an shiga ba a fita. To wannan ne ya kamata mutum yayi, ya shiga inda ba zai fita ba, koko a'a ya aikata abinda sai ya shiga wani wuri sai sannan ya fito, wannan ne bi ya shiga inda ba zai fita ba. Aljanna duk wanda Allah ya taimake shi ya tsalle shiga, to babu fita. Amma wuta in an shiga saboda rahmar Allah da kuma ceton masu ceto ana iya fita. Annabawa za su yi ceto, bala'iku za su yi ceto, bayin Allah na gari za su yi ceto. To amma addu'an da muke Allah karka sa mu a ciki ma, don haka za a shiga za a dawama. To menene ake cewa Firdaus? Malamai sun yi bayani da dama, in ka koma can wata sura Allah subhanahu wata'ala yana cewa ulaika humul warithun alladhina yarithuna al-firdaus hum fiha khalidun, waɗannan su ne magada wanda za su gaji aljanna al-firdaus masu dawama ne a cikinta. To wacece ko mecece ko meye ma'anar Firdaus? Imam Qatada an samu wani asari daga gare sa radiyallahu anhu, yace al-firdaus rabwatul janna, ita ce tsololiya, kololuwa aljanna, don tana kan tsauni ne. Wa awsatuha, ita ce mafi darajarta. Wa afdaluha, sannan ita ce mafi ficiyar aljannuna guda takwas, domin aljanna tana da kofofi guda takwas kamar da ya tabbata a cikin hadisi. To amma Firdaus ita ce mafi kololuwa. Imam al-Farra, ɗaya daga cikin malaman lugha rahimahullah, yace al-bustan in aka ce al-Firdaus ita ce wata gona, alladhi fiha al-karb, wanda akwai inabi a cikinta, duk gonan da aka tsinci inabi a cikinta to ana ce da ita Firdaus. Imam al-Mubarid yace rahimahullah, al-Firdaus fi ma sami'tu min kalam al-Arab, abinda ake cewa Firdaus cikin abinda naji daga maganganun Larabawa shine ash-shajarul multaf, wato bishiyar da ta hade da juna wacce ta shiga cikin juna, ita ake cewa Firdaus. Imam az-Zajjaj yake cewa rahimahullah, al-Firdaus abinda ake cewa Firdaus, al-audiya allati yunbitu ko tunbitu duruban min an-naf, wato shine wani kwazazzabo wanda yake bubbugar, yake tsirar da nau'uka daban-daban na itatuwa. Akwai inabi a cikin sa, akwai gwanda, akwai abarba, akwai kankana, akwai gwaiba, akwai rummana, akwai dabino, duk gonar da za ta tsirar da abubuwa daban-daban daban, wannan ana kiransa Firdaus. Imam Sa'alab yace ɗaya daga cikin malaman lugha rahimahullah, kullu bustanin yuhawwatu alai fa huwa Firdaus, duk gonan da za a kewaye a yi mata katanga to wannan ana kiransa Firdaus. Kenan abinda muke iya fahimta, wato gonar, wato Firdaus gona ce wacce ke ta tara abubuwa daban-daban, kamar yadda hadisi ya tabbata, inna fil jannati ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar, malan a cikin gidan aljanna akwai abinda ido bai taba gani ba, kunne bai taba jin sa ba, duk kuma yadda tunani ya bijiro ma dan adam to aljanna ta sha bamban da tunanin bil adama. Hassan bin Thabit yana cewa radiyallahu an, ɗaya daga cikin mawaƙan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, fa inna thawaballahi kullu muwahhidin jinanun min al-firdaus fiha yukhallad, yace sakamakon da Allah subhanahu wata'ala ya tattalan ma duk wani mai bin sa, mai yin abinda Allah subhanahu wata'ala ya ce, wato ita ce aljanna al-firdaus zai tabbata a cikinta ba zai fita ba, kamar da ce makisina fihi abada, masu tabbata ne a ciki har abada. Wani kuma yake cewa kanat manaziluhum idhaka zahiratan fiha al-faradisu wal-fumanu wal-basalu, al-firdaus shine mufrad, jam'in sa faradis, yace gidajen su da abayana suke, wato a cikin gidajen nan fiha al-faradisu akwai aljannuna gonaki daban-daban, wal-fumanu akwai alkama, wal-basalu sannan akwai ainihin wato albasa. Don haka aljanna ita ce mafi kololuwa, aljanna ita ce al-firdaus. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya mana bayani cikin hadisin da Bukhari da Muslim suka rawaito da hanyar Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu an, anin nabi, daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, qala yaj jinanul firdausi arba, aljannuna na firdausi guda hudu ne, sintani min zahab, akwai guda biyu cikin hudu, su komai nasu daga zinariya ne. Ma'ana halyatuhuma kayan kyalekyale nasu, wa aniyatuhuma da koramai da kofuna da kwanuka wa ma fihima da duk abin da ke cikin aljanna, wannan duka an yi shi ne daga zinari. Sannan wa sintani min fidda, akwai kuma guda biyu cikin ragowa na hudu din, wannan min fidda an yi su ne daga azurfa. Halyatuhuma kayan kyalekyalen da ke ciki, wa aniyatuhuma da kuma koramu da ke ciki da kofuna wanda ke ciki da abin sha da moda, wa ma fiha da abin da ke cikin aljanna, guda biyun su kuma an yi su ne da azurfa. Wadancan guda biyu da zinariya, wadannan guda biyu da azurfa. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai yace, wa laysa bainal qawm wa bain an yanzuru ila rabbihim, babu abin da zai raba mutanen nan da ganin Allah subhanahu wa ta'ala, illa rida'ul kibriya, face riga irin ta kasaita ta Allah subhanahu wa ta'ala, ita ta sha makance ɗan aljanna da ganin su da Allah, ala wajihi a fuskar sa, fi jannati adn, a cikin wannan aljanna matabbata. Kowa duk mutumin da ya shiga aljanna zai ga Allah subhanahu wa ta'ala, amma in an shiga abinda zai sha makance ɗan aljanna da ganin sa, wannan riga ta kasaita, sai an dauke ta tukunna, sannan kowa zai ga Allah subhanahu wa ta'ala. Ya tabbata a cikin hadisi, Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa, idan ƴan aljanna suka shiga aljanna, ƴan wuta suka shiga wuta, za a zo da ainihin mutuwa, sai a ce da su kun san wannan, kowa ya ce ya sani, sai a ce to khuludun bila maut, za ku dawwama ba za ku mutu ba, kuma ƴan wuta za ku dawwama ba za ku mutu ba, sai wani mai kwarmatawa sai ya kwarmata, sai ya ce ya ahlal janna, ya ku ƴan aljanna, inna li rabbikum alaikum haqqan yuridu an yunjizakumuhu, akwai wani alƙawari wanda Allah subhanahu wa ta'ala yayi maku, yau din nan yana so ya cika muku wannan alƙawari. Sai ƴan aljanna su ce, a'a, to wani alƙawari kuma da yake wannan? Shin ashe alam yaghfir lana dhunubana, ashe subhanahu wa ta'ala ba ya gafarta mana dhunubanmu ba, alam yadkhilna aljanna, ba ya shigar da mu aljanna ba? Ta ce eh, duka wannan, amma akwai wani ƙari da ake so a muku, ƙarin shi ne kowa zai je ya ga Allah subhanahu wa ta'ala. To babu rana mafi girma da daɗi sama da irin wannan rana ga ƴan aljanna, Allah muke roƙo ka sanya mu daga ciki. A don haka kun ga aljannan gida-gida ne, akwai wani ɓangare kamar VIP misali, very important persons misali, a nan ma muna da shi. Za ka ga duk irin firmutsatsi namu a nan, da inda za a hana shiga wani wuri, akwai alfarman da wani da ya zo za a yi mashi. Haka Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya so ya fifita wasu akan wasu tun a nan duniya, to kuma aljannan ma haka za ta yi, wani ya fi wani, ana fahimta? A to yanzu misali ba akan tafi wani wuri ba ka ga kowa hana shi shiga, amma da an ga wani ce a wani ne bari ya shiga, ba na haka ba? In gidan mai ne wuri ya cincinin do, aka ga motan wani misali a wani ne, ku ba shi wuri ku buɗa masa, ba na wannan ba? To wasunmu sun fi wasu a duniya, kuma wasunmu ma a lahira sun ƙaramma wasu, saboda shi wancan ya bi Allah subhanahu wa ta'ala gwargwadon yadda zai ya bi shi, ko wancan an dinga ɗan tsalle-tsalle a sha giya, a sha wiwi misali, a yi zina, a saci kuɗaɗen al'umma, abu mata irin waɗannan abubuwa, to kuma duka dai musulman ne. To amma idan mutum ya mutu da irin waɗannan zunuban, to yadda nake muku, sai an mai sanfefa. In aka mai sanfefa da wuta, Allah kai mana tsari, to sai a shigar da shi naharul haya, wani ruwa ne wanda za a wanke shi a wanke, amma saboda tsananin fitinar kuna irin ta wuta, ana shigo da shi cikin ƴan aljanna, za su ce mun ji ƙari mun ji ƙauri, wani baƙo muka yi a yau. Duk da wannan wankin da aka mai, suna jin cewa ya tafarfasa. To malam sai ka duba ka ga yanzu, ko wuta ce ta kona ka a hannu ko a kafa, yaya kake ji? Bari a ce kai ya dauke ka sukutun guda a tsoma, sukutun a tsoma ka, ai ka san akwai aiki a gaban mu malam, kuma muna yaudaran kanmu fa. Amma Bature ya mana abubuwan da yake nuna mana akwai memu, menene shi yanzu CCTV in kasa CCTV a gidanka in kana Saudiya kasa gadget duk abin da ake kana kallo da wanda ya shiga da wanda ya fita da yadda aka yi duk kana kallo wani mutum ya kira ni daga Lagos yace suna yawan samun matsala da matar shi yace ta daina fita taki sai sa CCTV dan haka sai ta fice ta manta akwai ko kuma dai abin ga hali irin na wasu daga cikin mata shi kuma yana monitoring ya gaya mata in kika sake fita a bakatin aurenki sai ganta ta CCTV ta fita ta fita ba kala kala sai kira ta karantsi da Allah da san manzo da kaza da kaza ita ai tun da fita sai play hoton to gashi nan kin ga kin fita ran kaza ga baki da kika yi ma kin fita kin raka su hawuri kaza ga kaza ga kaza ga kaza sai turus to in Bature yana da irin wannan na'urar da za ta gaya maka aikin ka wanda yayi Baturen kuma ya zaka wani da shi malami ana fahimta kuma sau da yawa yanzu Saudi an ka tafi kowane wuri akwai CCTV kuma zai gaya maka CCTV yana kallon ka akwai wani bawan Allah bara da muka tafi ya zo ba kowa ya san kudin ba ya sai abu ne ina ganin riyal 20 bisa kuskure sai ya ɗauki riyal 500 sai ya ba mai shawa sai ya gaya mani ya ce ka ji abin da aka yi kuma shi yanzu bai da wani proof sai na ce ha abin da za ka yi na san suna da CCTV amma ina son ka nemi irin baƙaƙenmu na garin nan ka je ka same su don mun tafi ba maki a je abu ya ƙare da hayaniya ka same shi ya san yadda za a yi ya ko ɗauke shi aka tafi sai ce to ai kai bai kamata ma ka tsaya kana tsalle-tsalle ba kunna CCTV ɗinka sai zai hayaniya ce to in baka kunna ba saboda dokar su dole ka kunna CCTV in kana da shago in ka ji ka kunna zan kira shurta 'yan sanda za su tacime ka tsaf su tafi da kai ya ce malam sai ya ɗauko 500 ɗina sai ya bani sai na bashi riyal 20 ɗinsa shi kenan salin alin kaga CCTV ya raba gaddama to waye CCTV ɗin Bature waye ya yi Bature to in akwai irin waɗannan abubuwa na na'urori misali malam yaya za ka shagala ka manta cewa akwai mahalicinka ka ta saƙo wai gani kake wai kana da waye sannan sai muta kamar yadda Allah ke cewa yastaghfuna minan nas wala yastaghfuna min Allah kana jin kunyan mutane ka fi jin kunyan mutum da Allah saboda shi an kaka daita kana ga zaka yi ta hasa amma in mutum ne ya kama ka ko me zaka iya bashi akan ya rufa maka asiri to akwai wanda zaka zo ka kobe kai bayanin kai kowa na jin ka to kafin a kai ga wannan ya kamata mu gyara ya tabbata a cikin hadisi ga kashin wannan aya hadisin da Bukhari ya rawaito Imam Tirmidhi ya rawaito Ahmad bin Hanbal shi ma ya rawaito rahmatullahi alaihi daga Ubadah bin Samit radiyallahu an Rasulillah daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce aljannatu mi'atu daraja ita aljanna darajoja ne guda 100 daraja ce har guda 100 ma baina kulli darajatain kama baina as-sama'i wal ard tsakanin kowace daraja da wacce take biye da ita akwai tafiyan kaman daga sama zuwa ƙasa misali yanzu daga 1 sai nawa sai 2 ko daga 2 sai nawa sai 3 to tsakanin darajar da ke 1 zuwa 2 akwai tafiya kaman daga sama zuwa ƙasa sannan daga 2 zuwa 3 haka daga sama zuwa ƙasa daga 3 zuwa 4 haka abun yake bai daraja iya kudinka iya shagalinka bi ma'ana iya bin ka ga Allah subhanahu wataala to iya matsayin aljannarka to mu dai Allah ka taimake mu koya ne mu samu dai mu tsira kar dai a ce mun yi na dan maza su riga sun gabata muna fahimta annabi ya ci gaba da cewa sallam wa minha wato alfirdausi a'laha ita alfirdaus ita ce madaukakiyar aljanna first class wa minha daga cikinta tafajjaru anharul janna daga ci koraman aljanna ke fuffugowa zuwa sauran aljannun fa idza sa'altumullaha ta'ala idan za ku roki Allah subhanahu wata'ala aljanna fas'aluhu alfirdaus to ku roke shi alfirdaus amma fa sai da aiki don hadisi ya mana bayani ala ku saurara jama'a inna silatallahi ghaliya kayan Allah mai tsada ne subhanahu wata'ala ala jama'a ku saurara inna silatallahi aljanna kayan Allah sune aljanna ba yadda za a yi ka kibin Allah ka tsaye abinda ranka ke so kuma a ce ka ce Allah ya ba mu aljanna ka ce amin baka sallah baka azumi baka zakka ka tare gidan mata ka zama dan kwaya baka da aiki sai shaye shaye sannan wai kuma kana tsammanin wai wannan aljanna ita kake nema kana yaudaran kanka ne ana fahimta to za mu dasa aya nan mallam ya ce lokaci yayi idan akwai tambaya mallam sai a gabatar da shi insha Allah
wannan ya ce assalamu alaikum Allah ya fara mallam lafiya da mu gaba daya mallam ina barin addu'a akwai abubuwan da muke nema Allah ubangiji ya tabbatar mana da su
to Allah subhanahu wataala ya biya mana bukatunmu da kai kai ma da kuma duk wanda yake da bukata Allah ka biya mana na'am
tambayar ta nabi wa dangane da abin da ya shafi tasbihi mutum zai iya cewa subhanallahi aziz walhamdulillahi katiran allahu akbar ko kuwa mutum ya ce subhanallah walhamdulillah allahu akbar wanne ne yafi a cikin biyun
ita ibada tawqifiyya ce ba tawfiqiyya ba ibada akan yi ta ne yadda aka ci misali kaman Allahu akbar ai kaga ba da ma ka zo ka ce Allahu akram ko Allahu a'zam duk da sunofi ne na Allah masu girma amma ba haka aka karantar ba don haka sai ka faɗi subhanallahi wa bihamdi subhanallahi al'azim ko subhanallahi wa bihamdi adada khalqi wa rida nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati ko subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa Allah wallahu akbar ko kuma duk abin da yazo na tasbihi wannan shine ake amma ba abin da rai ibada na
wani wata baiwar Allah ta kawo sadakan 500 amma mijinta addu'a Allah ya kara masa buɗi
to Allah ya buɗa masa buɗi na alkhairi sai a ba Alhaji Sani Karangiya insha Allah
sai a ji za a yi sallah takadda amma takaddan yayi tsawo kuma rubutun bai fito ba idan yana jin mu sai ya kara rubuta saboda rubutun baya ba zai karanta cikin sauki
to sai a takaita rubutun ta yadda malam zai iya gani insha Allah abinda muka karanta muka yi daidai muna fata Allah ka ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ka yafe mana kowa cikin mu bukatunsa na alkhairi Allah ka biya masa wadanda suke cikin tsanani da kunci da ibtila'i na rayuwa Allah ka yaye masu marasu lafiya a cikin mu a gida ko asibiti maza ko mata manya ko yara Allah ka ba su lafiya wadanda ba su suka yi shakarcin su Allah ka ba su abin biya wadanda ba su da matsuguna Allah ka ba su wadanda suke da matsugunan Allah ka taya su kulawa da shi masu neman haihuwa Allah ka ba su nagartattun yaya mata da suke akan gwiwa Allah ka sauke su lafiya waɗanda suke da yayayen Allah ka taya su kulawa da su manema aure cikin maza da mata Allah ka haɗa kowa da kininsa na gari waɗanda kuma zama ya ƙidaɗi Allah ka kawo sasanci da haɗin kai da jituwa ga kaninsu masu neman aiki cikin al'umman musulmai Allah ka haɗa kowa da aikin da zai zama masa alkhairi duniya da lahira Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya da abin da lafiya za ta ci Allah ka zauna da ƙasar mu lafiya Allah ka raya mu da imani ka kashe mu da imani ka sa mu kyakkyawan ƙarshe dalibai da suke karatu a ko ina suke Allah ka bude kwakwalan su matafiya kuma Allah ka dawo da su gidajen su lafiya waɗanda suke tsare a ko ina ne Allah ka kwace su dan ƙarkin sunayenka kuma dan girman zatinka waɗannan bara gurbi da suka addabi al'umma a cikin gari in masu shiriwa ne Allah ka shirya mana su idan ba masu shiriwa bane Allah ka kama su kamo irin na adawa da samudawa jami'an sojoji Allah ka ba su nasara waɗanda suke aiki domin ƙasa ta zauna lafiya Allah ka ba su gagaruman nasara ka murƙushe musu makiyansu waɗanda kuma a cikin su ake hada baki da su wurin cutar da ƴan ƙasa Allah ka shirye su in za su shiryu idan ba za su shiryu ba duk mutumin da ya bar gidansa Allah kar ka mai da shi shugabanni da Allah ka daura akan mu Allah ka jefa imani da tausayi da san ƙasa da talaka a cikin zukatansu bara gurbi daga cikin su in za su shiryu Allah ka taimake su akan shiryuwa idan ba za su shiryu ba Allah ka musanya mana su duk cikin su wanda ka san babu alkhairi gare shi ainihin rayuwarsa ga musulunci da ƙasa da ƴan ƙasa Allah ka anshe shi wanda kuma suke kan daidai Allah ka taimake su akan daidai da bin daidai da fadin daidai da gamawa daidai Allah ka hada su da mashawarta na gari Allah ƴan kasuwa daga cikin mu Allah ka yaba kasuwancin su ma'aikatan ofisoshi kuma Allah ka taimake su waɗanda kuma ba masu da sana'an yi Allah ka ba su abin yi ya Allah ka taimake mu da taimakonka Allah kar ka bamu da dabarun mu Allah ka bamu damuna mai albarka Allah ka kare mu sharrin fari ka kare mu sharrin ambaliya ka kare mu sharrin gobara Allah yara da muke haihuwa ka bamu masu albarka, ka bamu yara masu tausayi waɗanda za su tausaya mana lokacin da ƙarfin mu ya gaza, sannan waɗanda za su yi mana addu'a lokacin da muka yi ƙaura. Allah waɗanda aka jarabe su da lalacewan yara, Allah ka shirya masa su. Samari da ƴan mata cikin musulmai da suka shiga wani irin yanayi mummuna, Allah ka shirye su. Allah ka dawo da su kan turba. Abinda muke iyawa Allah ka huwace mana, wanda ba za mu iya ba Allah ka iya mana. Duk mutumin da ya fitine mu Allah ka fitine shi, wanda ya addabe mu Allah ka addabe shi, wanda ya hura mana wuta Allah ka hura mata. Duk mutumin da aikinsa kisan mutane ne Allah ka kawo sanadin rayuwarsa, wanda ya daga makami akan mu Allah ka sa ya zame ajalinsa. Duk wanda yake da hannu wannan cikin wannan al'amari na tarwatsa al'umma, Allah ka tarwatsa iyalinsa, ka tarwatsa dukiyarsa. Idan dukiya yake takama da ita Allah kar ka sa ya ji dadin ta. Allah ka anshi dukiyar ka tsiya san shi ka jefe shi da bala'i. Idan lafiya yake takama da ita Allah ka daura masa cuta. Ya Allah ka lalata al'amuransa. Duk wanda zai shirya makida akan mu Allah ka sa ya zame sanadin sa. Duk mutumin da aikinsa hura wuta ne Allah ka sa ka kona shi. Duk mutumin da ya daga makami akan mu Allah ka sa ya zame ajalin sa. Wanda ke yunkurin ganin bayan mu a ko ina yake Allah ka maida shi na baya ga dangi sai dangi sun ci su bashi. Subhanaka Allahumma hamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.